بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 16 ga watan Jumada ula na shekara ta 1435. Majira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Garmaka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 17 ga watan Maris na shekara ta 2014. Kamar yadda aka saba, shirin fatiwar rama shirin ne da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke aikowa zuwa ga malam akan lambobin waya 0800 555 555 4 4 4 1 3 ko kuma 0700 ko kuma 0700 177 644 2 ko kuma dai ta kan 0700 360 4 1 4 5 5. Haka zalika za ku aika da tambayoyinku ta adireshin mu na email a kan fatoyirahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na Rahma Radio Facebook a shafin mu na Fatoyin Rahma. Masaro kamar kullum muna tare da Sheikh Malami Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, domin amsa tambayoyinku. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a wannan rana. Akramakallahu bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du, in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda ajiya muka fara magana akan tawalu'u, babu shakka tawalu'u wata ni'ima ce babba da Allah ta'ala yake ni'imta bawa da ita. Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Allah ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum, saboda rahmat da Allah ta'ala yayi maka shi yasa kake tausasa musu. Walau kunta fazzan, da ka kasance mai kausar magana, ghalizal qalbi, mai kaushin zuciya, lam faddu min hawlika, da sun watse sun barka. Wato da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga ko ɗaya daga cikin sahabbansa yana tare da shi ba. Haka nan Allah ta'ala ya bishi ya ce innaka la ala khuluqin azim, lalle kana bisa wani ɗabi'u masu girma. Dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne tsayuwa da ubudiyyarsa ga Allah ta'ala, jin cewa shi mai bawa ne na Allah, kuma yana bautawa Allah ta hanyoyin da Allah ta'ala ya shar'anta, kuma yana tsayawa da kyautatawa cikakkiya ga halittun Allah, ga bayin Allah. Saboda haka yana daga cikin khuluq na halaye na annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi mai tawalu'u ne, tawalu'un da yake cike da ikhlasi, tawalu'un da yake cike da tausayi, da tausayawa bayan Allah. Ba shi da sifa ko ɗaya daga cikin sifofi na masu girman kai. Don haka wajibi ne ga bawa, domin ya kasance cikakken tawalu'u ga Allah da tawalu'u ga bayan Allah, ya zama mai cikakkiyar gaskatawa ga Allah da manzansa a cikin dukkan abin da Allah ta'ala ya umarni da shi, ko cikin abin da Allah ta'ala da manzansa suka hana, ta hanyar kwatanta abin da Allah ta'ala ya umarni da shi gurgudan iko, da kuma kauracewa abin da Allah ta'ala ya hana gurgudan iko. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi fa'tu minhu mastata'tum. Annabi ya ce abin da na hana ku, ku kaurace masa ko ku nisance shi, abin da kuma na umarce ku da shi, to ku zo da shi gurgudan ikonku. To haka wanda ya kasance da irin wannan sifa, to babu shakka ya kama hanya ta istiqama, hanya ta miƙewa kam akan turbar Allah, ya kama hanya ta tafiya akan siratul lahi mustaqim. Duk da cewa wani lokaci bawa yakan zamo mai sakaci wajen aikata wani abin da Allah ta'ala ya umarni da shi, ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi, ko ya zama mai sakaci wajen aikata wani abin da Allah ta'ala ya haramta, to abinda yake wajibi akan bawa a irin wannan yanayi ya gaggauta tuba da istighfari zuwa ga Allah, wanda Allah ta'ala ya ce fastaqimu ilayhi wastaghfiru, ku tsaya kam akan tafarkin Allah kuma ku nemi gafararsa. Tubu ila Allah tawbatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take tatacciya, wato tuba wacce take cike da ikhlasi. Allah ta'ala yana cewa وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كتشي يا كوباينا وأن سكي وكنسو سكا واتوش قونا دئي تهير سابن الله كتشو تد كنسو لا تقنطوا من رحمة الله kada ku fidda kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba daya idan mutun ya tuba ya koma ga Allah innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai saboda haka wajibi ne ga bawa ya zama mai tawalu ga bayin Allah ya zama mai tausasa musu ya zama wanda yake son su da alkhairi ne a koda yaushe kuma ya zama mai musu nasiha ne a kowane irin yanayi ya zama mai girmama babba ne ya zama mai tausaya wa karami ne ya zama mai girmama hatta wanda yake sa an sani tsaran sa ne kada ya wulakanta mutum saboda ganin yafi shi tunani ko yafi shi hankali ko yafi shi ilimi ko yafi shi wadata ko yafi shi shekaru ko yafi shi wani abu na mulki babu shakka waɗanda suke masu tawalu'u babu shakka waɗannan sun rabauta a gurin Allah waɗanda suke masu girman kai da nuna isa da jabberanci babu shakka waɗannan sun shiga uku a gurin Allah wanda duk yake da tawalu'u yana da alamomin da suke nuna haka wanda kuma yake da girman kai su ma akwai alamomin da suke tantance shi a cikin mutane mutumin duk da yake da tawalu'u zai kasance mai miƙa wuya ne ga gaskiya gaskiyar da ta fito daga bakin kowane ne ma ba zai damu wajen ya bar maganar da ya taba faɗa ba idan ya gane cewa wannan maganar tashi ba daidai bace kuma ya karɓi maganar da ya ji wacce take daidai koda kuwa wanda zai faɗe shi zai faɗi maganar babban abokin gabansa ne matukar dai abin da ya faɗa gaskiya ne zai gaskata shi akan wannan wannan alama ce ta tawalu alama ce ta miƙa wuya ga Allah shi yasa lokacin da Iblis ya gayawa ko shaidan ya gayawa Abu Huraira cewa in zai kwanta ya karanta ayatul kursi in zai kwanta ya karanta ayatul kursi in yayi haka in ya karanta ta da safi to har yamma babu abin da zai same shi in ya karanta ta da dare har safi babu abin da zai same shi babu abin da zai cutar da shi yayin da Abu Huraira ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya Abu Huraira cewa wannan da kuke tattaunawa da shi ai shaidan ne sai ya ce da shi sadaqa wa huwa kazub duk da kasancewar sa babban makaryaci to amma ya gaya maka gaskiya babu wanda ya kai adawa ga mumini kamar Iblis amma duk da haka yayin da ya faɗa abin da yake gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya faɗa maka gaskiya ne wannan yana daga cikin alama ta tawalu ga Allah tawalu ga bayin Allah shine mutum ya karɓi gaskiya daga kowaye ta fito yayin da shi ko mai girman kai yake watsi da gaskiya yake makalkalewa wato wata magana da ya faɗa ko wani matsaya da ya tsaya ko wani aiki da yayi yake jiji da kai yayin da ya faɗi wata magana ko kuma ya aikata wani aiki ko ya yi wata matsaya yayin da kuma za a bayyana masa gaskiya ko a nuna masa kuskuren da yayi a wannan lokacin zai hau dokin girman kai ya nuna cewa ba zai saki wato ra'ayinsa ba zai saki maganarsa ba ba zai yadda da wannan maganar da aka gaya masa ba to wannan yana daga cikin ɗabi'u da suke ainihin tozarta mutuncin mai girman kai to sai ya zama kaskantacce a gurin bayin Allah na gure mai tawalu'u yakan kasance mai yin sallama ne idan ya gamu da mutumin da yake babba ne ko karami ne mai daraja ne wato mai matsayi ne ko mara matsayi ne mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne mai mulki ne ko ba mai mulki ba yakan ba wa kowa fuskarsa ya saurari maganar duk wanda yake yi masa magana ba tare da ya nuna wulakanci ko bambanci ba yakan yi wa kowa mu'amala yadda ya dace ya mu'amalance shi wannan alama ce ta cewa babu shakka wannan mutum mai tawalu ne yayin da shi ko mai girman kai ba zai yi sallama ba ko ya bada fuskarsa ga mutumin da ya san fakiri ne ba shi da wani abun hannunsa ko ya san cewa ba wani mutum ne ba mai matsayi yakan yi kokarin ya ga cewa bai yadda ya zauna da shi ba ko ya zauna inda yake ko ya nuna damuwarsa da wani sha'aninsa shi damuwarsa har ko da yaushe tana nan ga waɗanda ya yadda cewa suna sama da shi ko ta fuskar shugabanci ko suna sama da shi ta fuskar dukiya to a lokacin ne zai kaskantar musu da zuciyarsa ya karkasa musu da fuskarsa ya ba su fuskarsa ya girmama su da harshensa ya girmama su da maganganunsa wanda wannan yake nuna cewa babu shakka wannan yana tattare da ɗabi'a ta girman kai saboda haka waɗanda suke masu girman kai ba su cika samun nasara ba a rayuwarsu sukan haɗu da hasara wacce ke mabayyaniya sukan yi hasarar imaninsu sukan yi hasarar ɗabi'unsu na ƙwarai sukan yi hasarar abinda Allah ta'ala ya tanadar wa masu tawalu'u na lada da gwaggwaɓar sakamako ranar gobe kiyama sukan faɗi da azaba da uquba, sukan yi hasarar zukatan ma bayan Allah, wato soyayyar da ya kamata su samu daga bayan Allah sukan rasa ta. Domin mutane an halicce su ne, Allah ta'ala ya halicci zukatan mutane akan san waɗanda suke masu tawalu'u da kin kuma waɗanda suke ba sa tawalu'u, ba sa kaskantar da kansu ga Allah, ba sa kaskantar da kansu, ba sa kuma ainihin nuna girmamawa ga waɗanda suke bayan Allah. Don haka wanda ya kasance mai girman kai babu shakka zai haɗu da kiyayya ta mutane, wanda kuma ya nuna girmamawa sa ga mutane to zai samu girmamawa daga wajen mutane. Saboda haka wanda yake mai girman kai babu shakka mutum ne wanda yake tattare da wauta da rashin hankali da rashin tunani da rashin aikata aiki da kwakwalwarsa, dan da ya yi aiki da kwakwalwarsa da ya fahimci cewa abinda girman kai zai haifar masa shine zai sa yayi asarar zukatan mutane da yawa, kuma zai jawo mutane su rika fadar ba za su fada alheri tattare da shi ba. Sabanin mutumin da yake mai tawalu'u zai kasance mutum ne da koyaushe mutane suka tuna shi ko suka ambace shi za su yi masa addu'a, za su yi masa addu'a da bakunan su mabambanta, waɗanda a cikin su Allah ta'ala yana ansa addu'ar wasu daga cikin su, za su kasance masu roƙa masa rahamar Allah da gafararsa ta yanda ya bar duniya. Wanda yake mai tawalu'u mutum ne da Allah ta'ala yake son sa, bayan Allah suke son sa, kuma yana kusa da alkhairai da alkhairatai a koda yaushe, kuma yana nesa da sharri a koda yaushe. Sabanin wanda yake mai girman kai Allah ta'ala baya son sa, bayan Allah ba sa son sa, kuma baya kusa da ihsani, baya kusa da alkhairi koda yaushe, yafi kusa da sharri, yafi kusa da munanan ayyuka. Don haka tawalu'u dabi'a ce ta annabawa, khuluq dabi'a ce ta annabawa, dabi'a ce ta manzannin Allah, dabi'a ce ta masu tsoron Allah, waɗanda suke shiriya da shiriyar Allah. Girman kai kuma dabi'a ce ta azzalimai, dabi'a ce ta waɗanda suka kasaita suka isa wajen saban Allah. Tawalu'u yana ƙara mutum ɗaukaka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bawa ba zai yi tawalu'u face Allah ta'ala ya ƙara masa ɗaukaka. Sannan yana ɗaukaka wanda yake ba mai ɗaukakar ba, tawalu'u yana ɗaukakan shi ya kai shi matsayin waliyan Allah waɗanda suke zaɓaɓɓu a gurinsa. Saboda haka babu abin da ya kai tawalu'u daɗi, musamman ga mutanen da Allah ta'ala ya ba su wadata ko shugabanci ko wani abu na ɗaukaka. Babu shakka waɗannan mutane in suka zamo masu tawalu'u ne da ƙasƙantar da kai, wannan yana ƙara musu wato ƙima, yana ƙara musu kyau, yana ƙara musu kwarjini. Allah ta'ala ya gargadi bayansa da cewa su zamo masu nuna ƙasƙantar da kansu ga mutane, ba waɗanda suke tafiya ta ƙasaita ko ta girman kai ta nuna isa da girman kai da jiji da kai ba. Allah yana cewa wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtika inna ankara al aswati la sawtul hamir. Allah ta'ala ya ce kada, wala tusair khaddaka linnas, kada ka nuna wa mutane wato wulakanci, kada ka rika tafiya fil ardi marahan kana nuna isa da kasaita da nuna kafi kowa. Inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur, Allah baya san dukkan wani mai kasaita mai nuna fariya. Waqsid fi mashika, wato ka tsakaita, ka tafi, kai tafiyar ka a hankali. Waqdud min sautika, ka rage sautinka, ka daina daga murya yayin da kake magana da mutane. Babu shakka Allah ya ce inna ankara al aswati, mafi munin sauti shine sautin jakuna. Saboda ka in ka daga murya akan mutane kana magana da su, to ka sani cewa wanda yafi ka karfin murya shine jaki, kuma muryarsa ita ce kowace muni. Allah ta'ala yana cewa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba ahwahu wa kana amruhu furta. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka hakurtar da kanka tare da waɗanda suke bautawa ubangijinsu safe da yamma suna neman yardarsa, wala ta'du aynaka anhum, kada idanuwanka su ketare waɗannan mutane, kana nufin wani kawa ta duniya, ta rayuwar duniya. Wala tuti man aghfalna qalbahu, kada kai biyayya ga wanda muka ainihin gafalar da zuciyarsa an zikirina da barin ambatanmu, wattaba ahwahu, ya bi son zuciyarsa, wa kana amruhu furta. Saboda haka Allah ta'ala yayi umarni da cewa mutun ya kasance tare da mutanen kirki har ko da yaushe kada ya nuna musu kasaita da isa da wulakanci saboda abin da Allah ta'ala ya bashi na daukaka. Allah ta'ala ka ba mu dacewa.
Amin kuma amin. Tallemu ta farko a wannan rana ta fito ne daga Sanukura wanda ke cewa mutum ne yana aikin raba abinci a hotel kuma a wasu lokutan har kiya ma yana bayarwa. Ya hukuncin sa ta wannan bangaren?
Haramun yake ba sana'a ce mai kyau ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa mai shan giya da mai tatsatta da wanda yake sayar da wa masu tatsar giya abinda suke sayin wato yin giyar da ita da wanda yake da kwanta da wanda ake wa da kwanta da mai shayar da wani wanda zai yi ba ya ba mu wani ya sha da wanda ake shayarwa. Allah ta'ala duka ya tsine musu, ya ce duk kum sawa, duk ɗaya suke. Saboda haka da kai da zaka dauki giya ka kai ma wasu da wanda shi za a kai wa giya ya sha, duk a gurin Allah ta'ala hukuncin ku daya. Ko aikata haramun ko aikata kabira, babban laifi daga cikin manyan laifukan da Allah ta'ala ya hana. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah ta'ala cewa ku nisanci duk abin nan da yake da alaka, duk wani abu da yake da alaka da giya ku nisance shi in har kuna so ku samu rabo. Sauraka mutumin da ba zai guje giya ba ta hanyar mu'amala da ita ko shanta ko sayar da ita ko sayarwa da masu yin giya abinda za su yi giyar da shi ko da kwanta, to babu shakka wannan bai kama hanyar rabauta ba, kuma aikinsa irin aikin shaitan ne. Min amali shaitan, haka Allah ta'ala ce min amali shaitan, kazanta yake ciki kuma aikin shaitan yake ciki. Abinda yake ci yana cin haram, abinda yake ciyar da iyalinsa da shi ta wannan hanya haramun yake ciyar da su. Don haka sai ya kokari ya nemi wata sana'a ya bar wannan.
To sai sakon Haris Hudu Ibrahim da ke cewa mala idan mutum yana zama a shago na provision wato na kasai da kayan masarufi kenan da ke karkashin wani, shin ya halatta ya yi kyauta da wani abu a shagon ba tare da sanin mai kantin ba?
To a ka'ida baka kyauta sai da abin da yake naka ne. Abin da yake naka ne zaka iya kyauta da shi, ba wani laifi. Wataƙila akwai wani abin da urfi a al'adance dan ka ɗauka ka bayar ko da mai santin yana nan ba zai yi magana ba. Misali wani ne ya zo da yaransa sai ka ɗau wata alewa haka ta naira 5 naira 10 ka ɗauka a cikin kantin ka bayar, wataƙila wannan urfi ba zai yi ya riga ya gaba ya gudana, al'ada ta gudana cewa dan irin wannan shi kansa mai kantin baya ɗaukan shi a matsayin wani abu. To ko shi wannan ɗin in shi mai kantin ya nuna baya so, to baya daga cikin haƙƙinka ka yi wannan. So haka abinda duk ba naka ba za ka yi kyauta da shi ba, abinda yake naka ne shi kake kyauta da shi, ko kuma ka yi kyauta da abinda mai shi ya yarje maka ka yi kyauta da shi, wannan ya halatta. Amma in ba haka ba to sai ka nemi izininsa.
Sai ce malam shin ya halatta idan shugabanni ba su yi mana daidai ba mu tsine musu? Daga Abdurrahman Abdulaziz.
To a ka'ida ta musulunci shi shugaba wato zamansa yana da alaka da zaman waɗanda yake shugabanta. In ya gyaru to su ma za su ji daɗi, in ya lalace za su shiga matsala. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa kazalika nuwalli ba'dhal zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Hakanan muke dora shugabancin, muke dorawa azzalimai shugabancin azzalimai irin su saboda abin da suka suna aikatawa. Don haka saboda laifin mutane sai Allah ta'ala ya kawo su shugabanni su ma irin su, saboda zaluncin da jama'a suke sai Allah ya kawo musu zalimai su su ma su ta zalunta su. Don haka gyaruwar shugaba yana da alaka wato da gyaruwar waɗanda suke ƙasa da su. Akwai magana ta wani daga cikin magabata ana kaita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba hadisi bane, kamata ku ne wallahi alaikum yadda kuke haka za a shugabantar muku da shugabanninku. Akan iya samu wani lokaci abin ya canza ga mutane, ba mutanen kirki ba a samu kuma shugabanni su zama na kirki, amma kuma wani lokaci sunnar Ubangiji takan gudana. Allah ta'ala ya jarrabi mutane saboda kaucewa hanyar Allah da saba Allah ko zalunci ko rashin gaskiya. Allah ta'ala ya shugabantar musu da waɗanda suke irin su. A ka'ida ana so kai wa shugaba kyakkyawar addu'a, saboda in kai masa kyakkyawar addu'a kai ma za ta shafe ka, don in ya gyaru to kai ma za ka samu wato kamasho na tagomashin wannan gyaruwar da zai yi. akasin haka in kai masa mummunar addu'a ya sake lalacewa to kai ma lalacewar za ta shafe ka. Shi yasa Imam Ahmad yake cewa inda ina da addu'a wanda na tabbata cewa Allah ta'ala in yi ta zai karba, law kana li du'a mustajaban, wato wani addu'a, wata addu'a da Allah ya alkawari cewa ya Imam Ahmad in kai addu'an nan zan karba, amma kwaya dai ce na baka, yace la ja'altuha fi wulatil amr, da sai in yi wa shugabanni addu'a, saboda in nayi wa kaina ni kadai nayi wa kaina, haka ni kadai zan mori addu'ar, amma in nayi wa shugabanni na to ni zan mori addu'ar, wasu ma za su mori addu'ar, dan suka gyaru to mu ma za mu ji dadin gyaruwar su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi sharrin shugabanninku sune wanda za ku la'ance su, su la'ance ku, saboda sharri ne a ce shugaba ya kai matakin da talakawansa za su yi la'antarsa, shi ma kuma yana la'antar talakawansa, wannan an kai wani matsayi na tsiyatsiya da bai kamata a ce an samu irin wannan ba. Saboda haka har kullum addu'ar mutum shine Allah ta'ala ka gyara shugabannin mu, ka kinsa musu tausayi, ka kinsa musu rahama, ka sa su bisa wato tafarki da istiqama, ka sa su zama masu tausayi ne ga bayinka. Wannan addu'a tana da kyau. In ka kara da cewa ya Ubangiji in ba za su zama mutanen kirki ba Allah ka canza mana da wasu, wanda ba laifi. In har ba za su ga shiri ba Allah ka canza mana da wasu shiriyayyu. Amma kai ta cewa Allah ya tsine musu, to in ya tsine musu kai ma wannan tsino su ta shafe ka, domin abinda suke yi za su ci gaba har ma ya karu akan yadda da suke yi. In zaluncin da suke yi 70 cikin 100 ne, to dalilin tsinuwar ka watakila ya cike kai 100 bisa 100, kaga wannan babu shakka ba abin nan a ciki. Don haka yana da kyau ka yi musu addu'a da shiriya da gyaruwa da kyautatuwa, don wannan shine zai sa kai ma ka ji daɗi, wani ma ya ji daɗi. In kuma har Allah ta'ala ya san cewa ba masu kyautatuwa ba ne, ka roki Allah ta'ala ya baka canji mai kyau, ya baka waɗanda Allah ta'ala zai sa masu rahama, ba su waɗanda ya tsine musu ba suna kan mulki. In ya tsine musu suna kan mulki, to kai ma ka shiga uku.
Amin. Sai sakon da ya zo daga Bashir Gandu da kuma Salahuddin Idris, waɗanda suke cewa malam menene hukuncin sallar da wasu ke yi a bakin titi alhalin kuma ga masallaci kusa da su.
To ban gane tambayar ba, suna bin masallacin ne daga bakin titi ko suna sallar su kadai ba sa karasa masallacin? Akwai bambanci, akwai bambanci da ya yi sallar sa shi da wasu a nan bakin titi ba za su je masallaci ba, akwai kuma su bi masallacin daga inda suke. To in yana nufin su bi masallaci daga inda suke, to sallar su bata yi ba, sallar su bata yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata li munfaridin khalfa as-saf illa fi as-saf, babu sallah ga wanda zai ware ya shiga cikin sahu sai yayi ya shiga cikin sahu. Saboda haka idan har masallaci gashi a kusa da mutum, zai iya zuwa ya shiga sahu ayi sallah da shi, amma ya koma gefe ko shi da wasu suka yi nasu sahu ba tare da sun haɗe da sahun masallaci ba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata, babu wannan sallar. Saboda haka duk mutane da suke bin sallah da kofar gidansu ko kofar kantinsu shagonsa, to wannan ya tabbata cewa ba shi da sallah, sai dai idan sahu ne ya miƙe tun daga masallacin har ya zo kofar shagonsa, wannan babu komai, yana nan a cikin sahu. Amma in har sahunsa ya yi ware ya ki karasawa ya shiga masallaci, ya shiga sahu na masallata, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah. Wannan hadisi ya tabbata ce da cikin Sahihu Ibn Hibban. Idan kuma masallaci ne gashi yana kusa da su, to amma saboda kiwa da abin da sai suka yi nasu wurin sallah din suke sallah a nan, to wannan bai dace ba, kamata ya yi a yawaita sahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum daya, sallar mutum biyu ta fita mutum daya, ta mutum uku ta fita mutum biyu, duk sanda mutane suka kare yawa, duk sanda lada zai kare yawa. Saboda haka masallacin da ya fi jama'a wajen sahu ya fi lada sama da masallacin da zuwa saka danne. Zaka kaga in ka bar wancan masallaci ka tsaya kai da abokanka ko hudu ko biyar ko shida kuka sanya limamu a gaban ku yayi muku sallah, kuka ki karasawa masallaci, to ku a nan kun yi wa kanku asara mai yawa, tunda abinda za ku samu a masallaci can kun haramta wa kanku, saboda watakila wani abu na duniya da kuke tunanin kamar za ku rasa in kuka bar gaban shagunan ku kafin ku je a yi sallah da ku a dawo, watakila ku kuna ganin wata galala za ta kuɓuce muku. To wannan babu shakka abinda ya kuɓuce muku na falala da na lada yafi abinda kuke tunanin za ku samu in kun zauna wato kun yi sallah a gaban abin da ku saboda ka zuwa a shiga masallaci wannan shine abin da ke wajibi amma da a ce za su yi din ba a ce sallar su ta bace ba ba kamar waɗancan da suka bi daga nesa ba za a sallar su ta yi amma kam abin da suke yi ba shi ya dace ba su yake ma yake wato su gyara su daga zuwa suna sallah a cikin masallaci
sai sakon Abubakar Addani Suleiman wani ke cewa malam mene illa ko rashin illa yayin da mutum yake ibada kamar ta sallah ko addu'a amma idanunsa a rufe
to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum yana sallah ya rika kallon inda yake sa su goshinsa wato annabi sallallahu alaihi wa kasance in yana sallah yana kallon inda yake sujjada saboda ya hana daga ido daga kai sama shi yasa malamai suka ce rufe ido a sallah makaruhi ne kamar idan tsayi ya faɗi wannan cikin zadin ma'at cewa makaruhi ne kana sallah ka rufe ido sannan ana addu'a ba inda aka ce a rufe ido takila ma waɗanda ba musulmi ba su suke wannan to bai kamata kai ka kwaikwaye su ba ana son ka saba ma waɗanda ba musulmi ba cikin harkar ibada su wanda suke na ibada to kai kada karin ka kwaikwaye su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum wanda duk yayi kamar ceceniya da wasu to zai zama cikin su yake don haka bai kamata kai ma za ka yi addu'a ba sai ka rinza ido da idan ka tar kai addu'a addu'a a wajen sallah yana da kyau in kana yi ka daga hannunka ka kalli sama wannan ba komai yana daga cikin ma koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen addu'a don haka ba rufe ido ake yi ba in a sallah ne ana son idan kai ya zama kana kallon inda kake sujjada in kuma a wajen sallah ne to ka buɗe idan ka daga ganin ka sama kai addu'a wannan yana da kyau yana da cikin adabin du'a
sai sakon Khalid Babayo wanda ke cewa da Allah malam ina so a bani tarihin babban malamin nan wato Nasiruddin Albani
to babu shakka Muhammad Nasiruddin Albani yana daya daga cikin fitattun malamai da aka yi a wannan zamanin waɗanda suka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ince suka yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta fuskar tantance waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba bisa ma'auni da malamin farko suka bari wajen tantance hadisai sahihai da waɗanda ba sahihai ba yana ɗaya daga cikin mutanen da suka farfaɗo da wannan ilimi bayan ya kusa ma ya bice ko ya ɓace a cikin al'umma a cikin wannan ƙarni namu Sheikh Nasiruddin Albani salin iyayensa mutanen Albaniya ne Albaniya tana ɗaya daga cikin ƙasashen jamhuriyar abin nan ƙasashen jamhuriyar na Balkan ƙasa ce ta musulmi wanda tun a zamanin abin nan khilafa ta Usmaniya da mutanen taki musulunci ya shiga ƙasar kuma suka musulunta sai dai kamar sauran ƙasashen musulmi daga baya rayuwa irin ta bature ta zo ta yi tasiri a ciki har ma an kakkabe duk shari'ar Allah daga cikin rayuwar mutane ya kasance mutane suna rayuwa ne bisa abinda suka ga kawai ana yi ko kuma abinda tsari na zamani ya zo da shi ba tsari na Allah ba to akwai wani da ake kira Ahmad Zago wanda ya zama shi ne shugaban ƙasa shi kuma ya kasance gashi dai musulmi ne amma kuma yana yaƙi da dukkan wani abu na musulunci har ta kai ma yana bin malamai yana kakkama su ya ɗaure wasu wasu ma ya kashe su to wannan ta sa duk wani malami wanda yake son zaman lafiya ko ya yi ibadarsa ko ya yi ilim ya karantar wasa cikin kwanciyar hankali yana ƙoƙarin hijira ya bar ƙasar to shine mahaifinsa yana ɗan ƙanƙani ya yi hijira da shi suka dawo cikin ƙasar Syria wato a garin Damascus shi kuma saboda abin da ya rika karantawa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na falalar ƙasar Sham da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙasar Sham ya faɗi falalarta to saboda ya samu wannan falalar ya sa ya yi hijira daga Albaniya ya zo nan ƙasar Sham Sheikh Nasiruddin Albani an haife shi hijirar a shekarar miladiya tana 1914 a lokacin aka zo da shi kuma yana ɗan ƙarami yaro ƙarami a nan Syria a nan ya yi karatu a gurin babansa sunan shi Nuhu kuma ɗaya daga cikin malamai ne waɗanda suka yi karatu a kan fiƙihun mazhabar Abu Hanifa saboda ka yi karanta fiƙihun mazhabar Abu Hanifa a gurin babansa kuma ya yi karatu a gurin malamai waɗanda ya samu a nan cikin ƙasar Syria wasu daga cikin ƙabilarsa ita ƙabilar al-Arnaut sunan kabilar kenan Albania sunan kasar ce amma kabilar sunan sa Al-Arnaut saboda akwai waɗanda suke da yawa da suka yi hijira cikin malamai yayin karatu a gurin wasu sannan kuma ya ci gaba da bincike a karan kansa ya ci gaba da leke-leke da karance-karance musamman ma abin da ya shafi hadisi ya ba da ƙarfi akan wannan yana da kissoshi masu ban mamaki kwarai da gaske wajen jajircewa da kokari da naci da bincike akan abin da ya shafi hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bar wagagen littafai masu yawa waɗanda ya yi wa hadisan manzo Allah hidima a cikinsu ta fuskar tantance hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba bisa ma'auni da malaman farko suka bari na tantance hadisi tabbatacce da wanda ba tabbatacce ba yana da mafi shaharar littattafansa akwai littafin Irwaul Galil akwai littafin Irwaul Galil wajen sifili tarani akwai littafin silsilatul ahadisu sahiha akwai kuma silsilatul ahadisu da'ifa waɗanda su ma sifilai ne masu yawa silsilatul ahadisu sahiha wato ta kai wajen sifili goma wato goma sha ɗaya ko ma a ce sifili goma sha bakwai tunda akwai wanda sun maimaitu da'ifa ita kuma ta kai wajen sifili da'ifa ɗin ita ce mai yawa sannan sahiha wanda ita kuma ta kai wajen sifili goma sha ɗaya saboda haka suna nan waɗanda aka buga banda su kuma yana da wasu littafai irin su ahkamul jana'iz irin su fatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam irin su hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallam da littattafai masu ɗimbin yawa da ya bari wanda ya rasu hijira tana 1420 wato shekara 14 da suka wuce.
To sai tambayar Adam A. Adam Gashuwa yake cewa shin ya halatta a yi wa mutum riƙiya kan wata jinya daban da ba ta shafar aljanu ba?
To abinda ake kira ruqya shi ne addu'a. Addu'a da kake roƙon Allah Ta'ala ya baka wata ya baka lafiya. Ko ya warkar da kai daga wani abin da yake damunka. Don haka ba wai sai aljanu kawai ake yi wa ruqya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama zai kwanta yana yin addu'a yana karanta wala uzai guda biyu ya abin nan ya shafa a jikinsa ya tofa ya shafa a jikinsa kaga wannan bai ba wai wani bugun aljani bane ko wani abu dan dai ya zama ya samu kariya daga abin da zai iya cutar da shi sannan in ba shi da lafiya yakan yi wa kansa ruqya sannan wasu ba su da lafiya yakan musu ruqya dan samu mutum ba shi da lafiya yakan dora hannunsa akan akan inda yake masa ciwo ya masa addu'a to wannan duk surai shi ruqya saboda haka mu mutanen mu dauka kawai sai aljani kawai haka ake wa ruqya a duk wani abin da yake yanzu fatiha ita kanta ruqya ce kamar yadda annabi ya faɗa yayin da wasu sahabbai suka yi tafiya suka je wani kauye suka nemi mutanen kauyen su taimake su da abinci suka ce ba za su ba su ba da haka sun bar garin sun tafi kenan sai shi shugaban garin dagacin ko hakimin garin sai kuna matarbe shi da haka sai aka tafi aka ce aje a samu bakin can ko akwai wanda yake ruqya aka je sai wani ya ce yana yi aka zo da shi sai karanta masa fatiha ya tofa masa shi kenan sai ya ji kamar an san cire masa sarsi ya tashi ya ci gaba da tafiyarsa lafiya lau to da mun ba su yi masa ba sai da suka yi jinga cewa zai ba da wani za su ba da wani abu na garken dabbobi suka ba da dabbobi sahabban nan suka ci to za mu taba ba sai mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji ya halatta mu ci wannan abinda suka ba mu ko bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa yake cewa ma yudrika annaha ruqya ya akai ka samu fatiha ruqya ce so kaga fatiha ya karanta masa ita kuma wannan harbin kunama ne ba wai aljanu ba bugun aljanu bane Ibn al-Qayyim a cikin littafansa daban-daban ya sha faɗa cewa a lokacin da ya tafi haji ya gamu da wata shin lafiyar da ita ba shi magunguna ya ba su yi masa amfani ba amma da ya rika tofa fatiha a cikin ruwan zamzam yana sha sai ya samu sauki ya ji ƙarfi fiye da yadda da yake ji kuma da yawa mutane sun ta sha zuwa suna koka masa wasu cututtuka da suke damun su ya gaya musu cewa su je su samu ruwan zamzam su karanta fatiha su rika sha kuma sukan dawo su ce sun samu sauki saboda haka karanta fatiha a tofa a ruwa a sha wanda shi ma ruqya ce ko ba wai lalle sai bugun aljanu ba saboda haka a daina daukan cewa ita addu'ar ruqya sai bugun aljanu. Ita addu'a, ruqya addu'a ce, abinda ake nufi da ruqya addu'a ake nufi. Su kuma addu'a duk abinda yake damun ka, kana iya ka roki Allah, duk da cewa ba ana nufin idan wani abu ya same ka ba kakka je ka nemi magunguna irin wadanda Allah ta'ala ya hore na ainihin itatuwa wanda ake mai da su akan kwaya irin ta bature, ko mu ce kwayoyi irin na asibiti, ko kuma itatuwa wadanda suke namu na gargajiya. Wannan ana neman wannan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta dawo ibadallah, fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ko bayan Allah ku nemi magani, saboda babu wata cuta da Allah ta'ala ya saukar face ya saukar mata da maganin ta, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani bai sani ba. To koda kana shan magani kuma ya zama da kana addu'ar, wannan yana da kyau. Ba yana nufin kakka nemi magani ba, duk abin da ya same ka kawai ka zauna kakka nemi magani. Annabi shi yace a nemi maganin, kuma shi ya koyar da ruqya din, saboda haka duka biyun zaka iya yi. Allah ta'ala ya kara mana lafiya.
Sai sakon Aliyu Bello gurin gawa makira. Wanda nake ganin a shimfiɗa da malami a jiya da yau an amsa tambayar tashi da ke cewa menene girman kai. Za mu je ga tambaya ta gaba da take cewa malam mutum ne ya ga wani abokinsa ya haikewa dabba, shin ya halatta ya ci gaba da mu'amala da shi?
Ya masa nasiha, ya neme shi ya tuba. Abinda ya yi abu ne da Allah ta'ala ya la'anci mai yinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man ata al-bahima, wanda duk ya zai kewa dabba to Allah ya la'anci shi. Sauraka ba karamin laifi ba ne, yana daga cikin kaba'ir. Duk wani abin da za a ce Allah an ci mai yinsa, to wannan abin laifi ne babba a wurin Allah. Saboda haka wanda ya yi wannan, malamai suna cewa a hora shi, a yi masa horo ta yadda ba zai kara yin wannan abin da ya yi ba. Dan wasu ma daga cikin malamai cewa suke dabbar ma da ya ci kawai ta a kashe ta, kai amfani da ita, duk da cewa wasu sun saba ma wannan, suna ganin wannan ba zai hana a ci namanta ba ko a abin nan ɗinta. Amma dai shi wanda ya yi wannan laifin mai babban laifi ne, yana da kyau ka ci gaba da kai masa nasiha, ka neme shi ya tuba zuwa ga Allah. In ya tuba shi kenan sai ka ci gaba da mu'amala da shi. In kuma ka ga ya ki tuba sai ka watsar da shi, zama da shi, babu alkhairi a tare da wannan.
So ne ce malam ina da mata, amma saboda rashin lokacin da zan koyar da ita na sa ta a makaranta don a koya mata addini, amma kuma idan na tafi kasuwa ba ta zuwa saboda ba ta so. Shin wace shawara malam zai bani, kuma na sauke nauyina na ilmantar da ita kenan?
To kai ma na san dole ai kana neman ilimin, ko ka dan san abin da ka sani. In ta kin zuwa makaranta sai ka koya mata, sai ku ware lokaci, tunda dole dai kana dawowa gida, kana da lokacin zama da ita, kana lokacin hira da ita, sai ka ware lokaci ka koya mata. Na san dai in kai ne da kanka ba za ta kiya ba. In kuma kai da kanka ma kai ta kiya, to kai ka sauke nauyin da yake kanka. Allah ta'ala ba zai kama ka da laifin kamar mataka cikin jahilci ba, tunda ka yi iya abin da ya kamata ka yi. Amma ba kawai ka ce tunda ka sata makaranta ta ki zuwa ba, shi kenan ta ci gaba da zamanta a jahila, tare da cewa kai kana da abin da za ka iya koya mata, ka ki koya mata. In kuma a kai ma baka iya ba, to ka ga anan kai ma da saura tare da kai. Tanka ma za ka fara koyo, tunda Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum, sannan ya ce wa ahlikum, ku tseratar da kanku. Sai da ya fara cewa ka fara tserar da kanka, sannan ya ce wa ahlikum, da iyalanku. Saboda haka kai ma in baka iya ba, to ka je ka nemi iyawar. In kuma ka iya, to anan sai kai ka zama mai koyar da ita, mai karantar da ita.
To sai sakon Mansur Adam kawo mai gari yake cewa malam dan Allah ka yi faɗakarwa kan yadda ya kamata a yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya tara masa dabi'u da sifofi masu kyau, kamar yadda Allah ta'ala ya yabe shi da wannan wa innaka la ala khuluqin azim. Kuma ba a taba yin wata halitta da Allah ta'ala ya girmama ya daukaka ya daraja maka bar maiki sallallahu alaihi wa sallam. Ba a taba yin wata halitta da Allah ta'ala ya ba ta sifofi masu kyau ba kamar irin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ba a taba yin wata halitta mai da'a da biyayya ga Allah ba kamar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya tara masa duk wasu sifofi na kamala, kuma Allah ta'ala shi ya yabe shi da kansa, ya ce innaka la ala khuluqin azim, kana da wasu dabi'u waɗanda suke masu girma. Babu wani yabo da ya kai yaban da Allah ta'ala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Babu laifi ga wanda Allah ta'ala ya bashi fasahar magana da zai yabi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya yabe shi da irin fasahar da Allah ta'ala ya bashi. kuma babban abin da ya kamata wanda zai yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine ya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai ƙara fito da sifofin sa na kamala, sifofin sa da dabi'un sa masu kyau, ya bada wato ya yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da dabi'un sa na haƙuri, dabi'ar sa ta juriya, dabi'ar sa ta kyauta, dabi'ar sa ta yafiya, dabi'ar sa ta tawalu'u, dukkan wata dabi'a, dabi'ar sa ta rahama da tausayi, dabi'ar sa ta girmama wanda Allah ta'ala ya girmama shi, dabi'ar sa ta ainihin fadar gaskiya, duk wata dabi'a da Allah ta'ala ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta da ita, me yabo yayi kokarin fito da wannan, to anan ne za a samu al-qudwatul hasana, kyakkyawan koyi da za a yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan. Wannan shine yabo a duk kamus din duniya, shi abin da ake kira yabo shine fadar sifofi masu kyau na wanda kake yabo, shine ake kira yabo, ka fadi sifofi masu kyau na kamala na mutumin da kake yaban sa, kamar yanda aka san zambo, aka san wannan shine ka fadi sifofi marasa kyau na mutumin da kake zamban sa, to shi kuma yabo aka san wannan shine ka fadi sifofi na kamala, ba wai zaurance bane yabo, galibi wasu da daukan zaurance ne, ka rika fadan wasu maganganu da kai ma in an ce fassara me kake yi baka san me kake fada ba, kawai dai kana sarkafa wasu maganganu kana fada, to wannan ba shine yabo ba. Yabo shine ka fito da shine zikruka mahasinil mamduh, ka fadi kyawawan dabi'un sa, mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai amana, mutum ne mai tawalu, mutum ne mai tausayi, mai kaza mai kaza, ka rika zazzana waɗannan sifofi, to wannan shine ake kira yabo. Yabon Annabi sallallahu alaihi wa sallam baya nufin shiga haƙƙin Allah, galibi abinda mutane da yawa waɗanda ba su gane ba cewa an yadda aka yabi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma yabon Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shiga haƙƙin Allah, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa bai taɓa amince ma wani ba, yayi yabon da har zai shiga haƙƙin Allah. Saboda ba za ka yabi Annabi sallallahu alaihi wa sallam da abinda Nasara suka yabi Annabi Isa da shi ba, duk yadda za ka kai yabansa ba za ka yabe shi da abin da Annabi Nasara suka yabi Annabi Isa da shi ba, suka ce Annabi Isa dan Allah ne ko ɗayan uku ne ko Allah ne, in kai haka to gaba ɗaya ka rushe duk sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, duk aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a bayan ƙasa wanda ya ainihin ya bada lokacinsa da hutunsa da dukiyarsa da kasarsa ya haƙura da ita, haka nan sahabbansa suka salwantar da rayukansu da hutunsu da dukiyoyinsu akan tabbatar da wannan, to ka rushe shi yayin da za ka yi irin yabon da Kirista za su yi Annabi Isa, don anan ya fita daga batun yabo, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yadda da wannan ba, shi yasa Imam al-Bukhari a cikin littafinsa ingantacce ya fitar da hadisi daga Umar dan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam inma ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluhu, kada ku kuzuzutani kamar yanda Nasara suka kuzuzuta Isa dan Maryam, wannan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa wannan yana cikin sahihul Bukhari, ce kada ku kuzuzutani kamar yanda Nasara suka kuzuzuta Isa dan Maryam, ni bawan Allah ne, don haka ku ce mun bawan Allah manzansa, wato duk yabon da za ku yi mun bai kai yabon da Allah ta'ala ya yi mun ba, kuma babu yabon da za ka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da ka jingina shi da bautar Allah, ka ce shi bawa ne ga Allah, wannan ita ce ɗaukakarsa, zamantowarsa bawan Allah, domin ubudiyya ga Allah sharaf ne, wato ɗaukaka ce a ce da kai bawan Allah, shi yasa Allah ta'ala a gurare manya-manya da ya girmama shi da wasu abubuwa na ban mamaki ko wasu manyan abubuwa, sai ya kirawo shi da bawansa ya ce wa annahu subhanallazi asra bi abdihi, kamar wajen Isra'i kenan, sai ya ce tsarki ya tabbata ga wanda ya yi tafiyar dare da bawansa, shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam, a nan Ubangiji ta'ala bai faɗi sunansa ba, bai faɗi wata sifa ba, sai ya faɗi sifar ubudiyya, dan wannan sifa ta ubudiyya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita tsakaninsa da Ubangiji, ita kai shi wannan matsayi har Allah ta'ala ya zabe shi ya tafi yadda da shi. Saboda haka sai Ubangiji ta'ala ya fito da sifar cewa subhanallazi asra bi abdihi. Hakanan a wajen saukar masa da Alkur'ani, alhamdulillahi allazi nazzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja, sai Allah ta'ala ya faɗi kalmar bawa, yace godiya ta tabbata ga Allah da wanda ya saukar wa bawansa littafi shine Alkur'ani. Hakanan a maqamin da'wa, a wajen da'awa, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, a wajen tsayawa a kira zuwa ga Allah, sai Allah ta'ala ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abdullah, bawan Allah. Hakanan wajen tahaddi, wajen kalubalantar larabawa da sauran duk mutanen duniya su kawo wani abu kutankucin Alkur'ani, sai Allah ya kirawo abin da ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Alkur'ani din nan, da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne, wa in kuntu fi rabbi mimma nazzalna ala abdina. To duk wannan dan akwai yadda mu cewa ubudiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa ubudiyya ce da ta kai matuƙa wajen kamala, shi yasa ya cancanci abin da ya cancanta na daraja da ɗaukaka a gurin Allah. Shi yasa ya ce faqulu abdullah, ku ce bawan Allah manzansa, ku ce bawan Allah manzansa. Lokacin da Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril cewa ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zabi, yana so ya zamo annabi sarki koko yana so ya zama bawa manzo, Allah ta'ala annabi yace bal abdan rasulan, ya zama bawan Allah manzan Allah. Shi yasa hatta a tahiyya wanda mu yayi suke karantawa kullun a sallolin su, abinda suke tabbatarwa kenan bayan sun yi kirari da godiya ga Allah, abinda suke fada kenan, wanda suke cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba a sa ƙara wani abu sama da wannan, saboda babu wani yaban da dan adam zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi wannan. Shi yasa duk wani abin da aka faɗa da ya wuce ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ubudiyyar sa ga Allah, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi. Shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan Ibn Majah, lokacin da wani yazo yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ita, in Allah ya so kai ma ka so. Annabi ya ce, Annabi ya bata fuska ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda, ni zaka sa kini ga Allah ka ce in Allah ta'ala ya so shi kadai. Saboda anan ya wuce haƙƙin, ya shiga haƙƙin Allah kuma, to Annabi sallallahu alaihi wasallam zai taba daga masa kafa ba, yace ka ce in Allah ta'ala su zama shi'ar Allah ta'ala ita ce game da kowace mashi'a. Shi yasa in zaka kawo wata mashi'a ta wani ba Allah ba, to sai dai ka kawo da siga thumma a larabci, wanda take nuna tarahi, take nuna sai da mashi'ar Allah ta auku sannan wannan ta biyo baya, ka ce ma sha Allah thumma sha'a fulan, wannan babu laifi. Amma ma sha Allah wa sha'a fulan, wawu tana nufin al-ijtima, tana nufin haduwa, tana nufin musharaka, tana nufin muqarana, wanda kuma wannan Allah ta'ala shi kadai ne baya da abokin tarayya a cikin dukkan komai. Shi yasa hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ga wasu jawari ƴan mata haka suna yabin iyayensu da irin alfahari da su da ɗabi'unsu irin na jahiliya, karamci, ihsani, waye-waye, shaja'a, wato zaranta da sadaukantaka, sai ɗaya daga cikinsu da ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi, cikin mu akwai annabin da ya san me za a yi gobe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da anki haza wa quli ma taqul, bar wannan magana da ke ci gaba da abin da kike faɗa da hajjan nabi bai batta ba. Da a ce wani abu ne na daraja da ɗaukaka da falala da lada, annabi zai hana ta aikin lada ba. Sannan wani lokaci zaka ga cikin mawaƙa da suke yin waƙoƙin yabo, wani lokaci sai ka jima har ana faɗar wani abin da babu ma yabo a ciki, domin shi kansa yabo, shi kansa wata kalma da za ka yi amfani da shi. Na ji kwanaki wani malami yana faɗakarwa a kan wani yana waƙa ce ɗan gayi, annabi ɗan gayi, to kaga wannan ba yabo a ciki. Ko babanka ka ji ana cewa ka ina ɗan gayin baban nan naka, ba za ka ji daɗi ba, za ka ga cewa babu girmamawa a ciki. Saboda haka in muna so mu yi abin da za mu taimakawa karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to yi yabo da zai fito da sifofinsa, da yadda ya rayu da sahabbansa, da yadda ya rayu da masoyansa, da yadda ya rayu da maƙiyansa ma, da irin ɗabi'un da ya nuna wanda a duniya har alkiyama ta tashi ba za a samu wanda ya nuna irin waɗannan ɗabi'un ba. To mu fito da su ya ƴanmu su kwaikwayi wannan shine mun yabe shi. Amma mu rika faɗan wasu kalmomi wanda wasu zaurance ne, wasu kuma sun shiga irin da'irar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi irinta, domin nasara ne suka yi irin wannan. To anan ahlal haqiqa mutum in ya yi mutu yana wannan, ba magana ake ba ta ya samu wani abu gurin Allah, magana ake ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shari'a da shi gaban Allah, domin baya daga cikin koyarwar annabawa. Shi yasa Annabi Isa alaihi salam lokacin da za a je lahira Allah ta'ala ya ce anta qulta linnasi ittakhidhuni ummi ilahayn min dunillah, kai ka ce wa mutanenka su mai da kai Allah kai da mahaifiyarka, ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Annabi Isa ya wanke kansa ya ce ba zai yi ba ya faɗa abinda ba haƙƙinsa ba, ya ce a faɗa a kansa. Shi abinda ya faɗan ya san ya faɗa wa mutanensa shine ku bauta wa Allah, shine ubangiji na, shine ubangijinku. To wannan Allah ta'ala ya san haka Annabi Isa alaihi salam ya faɗa wa mutanensa, ya san Annabi Isa bai taɓa kira mutanensa da cewa su ɗaukaka darajarsa zuwa matsayin Allah ba. To amma dai dan a karantar da mu cewa annabawan Allah duka babu wani wanda ya taɓa kira zuwa ga allantar da wani, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin wa kuntum tu'allimuna alkitaba wa kuntum tadrusun, lace ba ta yiwa wani daga cikin mutane Allah ta'ala ya bashi annabci, ya bashi hukunci, ya bashi littafi, sannan ya ce wa mutane ku zama bayina ba Allah ba, sai dai ya ce da su ku zama rabbaniyina, malamai na Allah, masu tarbiyar mutane da ilimi, su ne rabbaniyun, masu tarbiyar mutane da ilimi ƙanana kafin akai ilimin muka manya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, saboda abinda kuke karantarwa na littafi da wanda kuke karanta. To wannan shine a shaidar da Allah ta'ala ya wa annabawa duka daga ciki har da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda bai bar duniya ba har sai da yake cewa al'umma sataraktukum ala mahajjatin bayda lailaha ka nahariha la yazigu anha illa halik, na bar ku akan wata farki wanda yake faraƙal, hanya ce ta faraƙal wanda daranta kamar rana yake, babu mai karkace mata sai wanda yake halakakke. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bayar da duk amana da Allah ta'ala ya dora masa. To haka ya kamata mu mai lokacin da muke ban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yi kokari mu fito da ɗabi'unsa da sifofinsa da koyarwarsa, koyarwar da ba a taɓa samun wani wanda ya yi irinta a duk tarihin kafuwar duniya ba. To fito da wannan shine mun yi yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yabon da zai amfane mu a lahira mu, ko ya amfane mu a duniya mu, ya amfana da al'umma duka.
To sai tambaya da nake ganin za ta kasance ta ƙarshe a wannan rana wadda ta fito daga Umar Khalifa da kuma Shagogo, wanda ke cewa mutum zai iya yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ji an ambaci sunansa yana cikin yin sallah.
To in sha ansa wannan tambayar a baya, akwai umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar mutlaqin umarni cewa duk inda aka ambace shi kai masa salati. Akwai ita kuma sallah wacce tana da hukunce ta da khususiyyarta, kamar yadda malamai suke cewa ita sallah hay'a ce makhsusa, wata sifa ce ta daban a wasu da wani yanayi na daban, tana farawa da kabbara tana karewa da sallama, wannan ita ce sallah. Saboda duk abinda aka ba a shar'an shar'anta shi a waje, amma ba a shar'anta shi a sallah ba, to baka cewa ba za ka shigo da shi cikin sallah. Shi yasa hadisi ya tabbata na Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami ya zo yana sallah cikin sahu tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ji wani ya atishawa. To a ka'ida ta musulunci an ce in ka ji mutum ya atishawa yayi godi ka ce alhamdulillah, wannan ita ce koyarwar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Yana da cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi idan ya je atishawa ya gode wa Allah, shi kuma ya ce da shi yarhamukallah. To sai ya dauka ai ko sallah ake yi ma in ka ji wani atishawa ka ce yarhamukallah, tunda waccan doka tana nan. To sai ya ce yarhamukallah, sai sahabbai suka fara zungurin sa haka, tunda yayi wata magana da ba a yi a sallah. Shi kuma daga nan sai ya shiga faɗa cewa ya kuke mun kaza, ya kuke mun kaza. Daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce ba a yin haka. To kaga wannan ya nuna cewa ita sallah dan ana yin abu a guri a wajen sallah, to a sallah kuma in ba a saka kai ba za ka yi ba. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sallah kada a karanta alqur'ani a ruku' ko a sujjada. Karatun qur'ani ba abin da ya kai shi cikin azkarul zikrul alqaul ko zikrul lisan, zikirin da zaka yi da harshenka babu abin da ya kai alqur'ani. To amma aka ce in kai ruku'u ka karanta alqur'ani, in ka karanta dan kai laifi, in kai sujjada karanta alqur'ani. Da a ce mutun zai rika sujjada, a cikin sujjadar tashi rika karanta kul huwallahu, maimakon yayi addu'a ko yayi tasbihi ya rika karanta kul huwallahu, anan za a ce da shi bai yi daidai ba. Saboda me? Saboda yayi abin da ba shi aka ce a yi shi a sallah. Saboda haka wanda yake jin karatu ne nan mai karatu a sallah, idan ya ji an karanta Muhammadur Rasulullah, to ba a zuciyarsa, in ya kudirci abin salatin a zuciyarsa, wannan ba laifi. Amma ba yadda mu galibi zaka ji masallaci gaba daya dauka sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wannan yana da kyau, sai dai kuma a wannan gurin wani ibada ce kuma kake yi ta musamman, wacce ita kuma tana da ka'idojin ta.
Alhamdulillah, Allah ya samu dace masraro duka duka a nan ka karshen shirin a wannan rana ta Lahadi. Sai dai kada ku manta za ku iya sauraron maimaitawar waɗannan shirye-shirye da ku tsara a jiya da yau, ranakun Talata da kuma Alhamis da misalin karfe 2 na rana. Kuma za ku yi aiko da sakonninku a kan lambobin waya 0805544413, ko kuma 0707778442, ko kuma dai a kan 0703640455. Haka zalika za ku yi aikowa ta adireshinmu na email a kan fatoyirahma@yahoo.com, ko kuma ta shafinmu na fatoyirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon Rahma Fulani cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na FM, da kuma shirin malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, babban malami a tsangan nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, sai wanda ya tattara muna sautin a kan na'ura Bashir Idris Ungwanko, Anas Idris Hassan, da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.